والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى سبيل الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar 21 ga watan Jumadal Ula a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 12 ga watan 9 shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka wato Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Wannan kuma shi ne darasi na 23 ko kwada hudu ne? 25. Muna cikin babin da yake magana akan siffar sallah, kuma jiya mun tsaya akan hadisin Abu Qatada, Allah shi kare da a gare shi, da yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina fa yaqra'u fi adh-dhuhr wal 'asr fi rak'atayn al-awlayayn bi Fatihatul Kitab wa Suratayn. Yake annabi yana yi mana sallah, sai ya kasance a cikin sallan azhar da la'asar a raka'o'i guda biyan farko yakan karanta Fatiha da sura. Haka ne ku? Wa yusmi'u nan ayata ahyanan, wani lokacin yakan jiyar da mu gwargwadon aya daya a cikin karatun nan na sirrance. Wa yutawwilu raka'ata al-ula, yakan tsawaita raka'an farko. Wa yaqra'u fil ukhrayn bi Fatihatil Kitab, idan ya zo raka'o'i guda biyan karshe sai ya karanta Fatiha kadai. Abinda wannan hadisi ke nunawa, a cikin raka'o'i guda biyu na farko a sallar azhar da al-asr, annabi na karanta Fatiha da sura cikin kowace raka'a daga cikin biyan farko. Sai dai fa surar da yake karantawa a raka'an farko takan fi tsawo sama da wanda yake karantawa a raka'a ta biyu, duk da cewa kowace sura sai da raka'an farko ta fi raka'a ta biyu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرنا قيامه في الظهر والعصر، فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والاخرين على النفس من ذلك، رواه مسلم. وانا حديثي انكر قوتي دجا ابو سعيد الخدري الله تعالى دا اغري ابو سعيد الخدري يقول: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتن كي منا غدا سيور النبي صلى الله عليه وسلم تثبت غريكي في الظهر والعصر حتكن صلى الظهر بلا اثر مكنيتر دادو سيرون اللي ya kai a ce ya iya karanta aya nawa, mukan kinta ta haka mu faɗa. Fa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayn, sai muka kirdaji muka kwatanta tsayuwar da yake yi a raka'a biyun farko min adh-dhuhri na sallar adh-dhahr qadra alif lam mim as-sajda, gurgudan tsayuwar da yake yi ta kai ka karanta alif lam mim as-sajda wa turki sajda alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون زوعة تلك السورة. قم بإذن الرجل يا كي أتينا كرنت واتو السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك أركو إيبين كالشيخوة يا كي أقتنت ربي سورة السجدة كنا فإنت الرجل تبركشن ونن سيمو فهم تسيوة in ya zanto a raka'o'i biyun farko yana karanta gwargwadon suratul sajada, to lalle a raka'o'i na biyu kuma yana kwatanta rabin haka. Tun da ko zai kwatanta rabin haka a cikin karatunsa na raka'o'i biyun karshe, wannan ya nuna ba Fatiha kadai yake karantawa ba, yana kara sura kai. Wannan shine fikihin da hadisin ke nuna ba. A wani gurin ma hadisin ya zo ƙarin bayanin annabi na karanta surori wani lokaci a raka'o'i biyun karshe na azhar da al'asr, ba Fatiha kadai ba, sai karanta Fatiha ya karanta sura. Sai dai rabin karatun da yake yi a raka'o'in karshe, abin da yake karantawa a raka'o'in karshe din nan shine rabin abin da yake yi a raka'o'i guda biyu na farko. Kun fahimta da kyau? To wannan ya halatta. Hadisi kuma ya tabbata wani lokaci annabi yakan takaita akan Fatiha kadai,
harakawoyi guda biyun karshe ba tare da ya karanta sura ba, to wannan ya halatta wancan ko ma ya halatta, tunda kowane hadisai ingantattu sun nuna haka. Abinda wannan ke nunawa, wato in ka samu kanka cikin nishaɗi da yalwan lokaci sai ka yi wancan, in ka samu kanka cikin mazubin lokaci da ta gurguda kuma sai ka yi wancan. Ka iya rage karatu amma rukuku da sujada lallai ka yi su cikakkun ke yadda suke. An fahimta ku? Dan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun san wanda yafi kowa iya sata? Sahabbai suka ce ban sani ba. Yace to wanda yake sace sallarsa? Sahabbai suka ce ya mutum zai zama barawan sallarsa ya sace sallah. Annabi ya ce allazi la yusibu rukuha wa la sujudaha, wanda baya cikakken rukuki baya cikakken sujuda, to wannan shine barawan sallah kenan. An fahimta ku? Da haka karatu ka iya sake kai, amma rukuki da sujada lallai ka yi su cikakku, ka natsu a cikin rukuki, ka natsu a cikin sujada, wannan ya zama wajibi a cikin sallah. Ko sallan farilla ko tanafila, dan waɗansu sukan yi kuskure, in sun zo sallan farilla sai mutum ya rutu ya ta tuna sai wayin nafila sai kuma sai yi a gurguje ɗar mubi ba wa sai lada, ba yawa ba lada ke ka yi ta gurguje ka gama. Lokacin da aka samu tangarɗa a cikin farilla ka, ba za a ɗauko cikin nafila ne a cika, to idan aka ɗauko gurguwar sallah ya za a kai ciko, ba su ciko ba kenan. وفي الاولى ان من العصر ان كنت تكراتو اركو اي غدا بين فرقو من العصر على قدر الاخرى من الظهر هي كتنت غرغدان ابين دي كرنتا اركو اي بين كرشين الظهر والاخرى غدا بين كرشي دين نان كو من العصر دين على النصف من ذلك هي زنتو ربن ابين دي كرنتا ابين تابين فرقو من العصر دين واتو كون غيندا ابين سكي بركاوي ني غدا غدا دين كادا الظهر بلا اثر ركو اي غدا تكشين biyun farko na azhar su suka fi tsawo. Idan ya tashi biyun karshe sai ya zanto karatun da yake gurgurdan rabin biyun farko. Idan ya zo la'asar biyun farko sai ya kasance abin da ya karanta gurgurdan rabin biyun karshe na ne na azhar kenan. Idan ya zo biyun karshe na la'asar sai ya karanta rabin gurgurdan abin da ya karanta a rako biyun farko na ita la'asar. Kun bayyana ku? Ajimin da sai ka fita da sakamako kamar haka shi ne sallar azhar. Dogon karatun da ake a cikin tafi na la'asar. An fahimta ku? Kuma za ka fita da sakamako kamar haka, wato rakawoyi guda biyun karshe na azhar da la'asar, wani lokaci ya halatta ka karanta sauri a cikin su ba fatiha kadai ba, wani lokaci kuma kana iya karanta fatiha kadai. Kuma sai ka sake fita da sakamako kamar haka, raka'an farko takan tara raka'a ta biyu tsawo, duka cewa dukkan su suna da tsawo. To wajen tsawo din nan dan me yasa suke tsara wata? Waɗansu malaman suka ce ai karatun duk ɗaya ne tsakanin na farko da na biyu, amma kun san abin da yake faruwa muke ganin kamar ta fita tsawo, za ka yi duwawun istighfar, addu'ar buɗe sallah, za ka yi isti'aza, za ka yi basmala, waɗannan ababai da ka tsara wanda in ka zo raka'a biyu kuma ba duwawun istighfar, babu kuma wata sabuwar isti'aza, sai ya kasance wato raka'an farko za ka fi tsawo kenan. Kun fahimta ko? Waɗansu malaman suka ce a'a, ko da ma da duwawun istighfar din da komai karatun da ana bukatar raka'an farko ya tsara abin da shine Ibn Taymiyyah ke cewa ka'idar sallah shine raka'an farko ta tsara ta biyu ta tsawo. Duk inda sallah take ka'ida shine raka'an farko ta tsara ta biyu tsawo. Sai dai wani lokaci kuma ya tabbata Annabi ya jiranta su, wato ya yi sallan asuba ne wata rana a raka'an farko izazul, a raka'a ta biyu ma izazul zalil ardi, kuma ya zo ruba'an Allah ya zo ya karanta kula'uzai guda biyu, kula'uzai birbin farko da kula'uzai birbin nasi, sai ce ba wanda ya taba neman tsari da wani abu saboda mutumin da ya karanta surorin nan guda biyu. Kaga duk wannan kuma kula wasu rubin nasu da jirgin talaka za su kusan tsawon su kai ne. An fahimta ku? Wa an Sulaiman ibn Yasar qala kana fulanun yutilu al-ulayni min al-dhuhr wa yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fil maghrib bi qisar al-mufassal wa fil isha'i bi wasatihi wa fi subh bi tiwalihi. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. أنكرت حديث لقاء سليمان ابن يسار بابن تابعين وأن يتحرى بإبادة دورة الله ما لم يحديثكم yana ɗaya daga cikin malaman guda bakwai da ake kiran su fuqaha'u tab'a, wato malaman fiqh bakwai cikin tabi'ai mazauna garin Madina. Sulaiman ibn Isa yace kana fulanun, wani ya kasance yutilin tsulayin min az-zuhri, idan idan sallah sai ya tsawon tarkawi guda biyu na az-zuhr, wa yukhaffifu al-asr, in ya zo al-asr sai ya sake ta karatun bai kai na az-zuhr tsawo ba, wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al-mufassal, idan ya zo karatun sallar maghriba sai ya karanta qisar al-mufassal, wato gajerun surori na cikin al-mufassal wa fil isha'i idan yazo karatun isha'i kuwa bi wasatihi sai ya karanta abinda ake kira wasatul mufassal wato tsakatsakin surori na mufassal wa fil subhi idan yazo karatun sallan asubahi kuwa bi tiwalihi sai ya karanta dogayen surori daga cikin abinda ake kira al-mufassal idan an ce al-mufassal jerin surori ne a cikin al-qur'ani da suke amsa wannan suna shine daga suratul hudurat zuwa karshen suratul nas wadansu malamai suka ce a'a daga farkon suratul kaf ne zuwa karshen suratul nas wannan surori na daga suratul hudurat zuwa nas ko suratul kaf zuwa nas ana kiran su al-mufassal to malamai na raba su tsakiya akwai tiwalul mufassal masu tsayo cikin su shine tun daga suratul fat har ya zuwa wato suratul tabara ko wani makamancin haka sai kuma awsatul mufassal shine daga suratul dabara har ka zo wato ainihin a suratul zalzalatil ardh ko wani makamancin haka sai kuma kasarul mufassal shine tun daga zalzalatil ardh zuwa karfi wannan da ana kiransa al mufassal ko akwai masu tsawo cikin su akwai tsakatsakin cikin su akwai gajerun cikin su kun fahimta wannan da kyau suratul alqur'ani gaba daya dama haka malamai suke kasa su a ilimin ulumul alqur'an akwai abin da ake kira at-tiwal as-sab'u at-tiwal surori guda bakwai suka dara kowanne tsawo suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida suratul an'am suratul a'raf to ta bakwai ke malamai suke sabani waɗansu suka kawo suratul yunus waɗansu kuma suka ce a'a da suratul anfal da tauba a hade tun da babu bismillah a tsake su ana kirga su kamar sura daya su ne sukan bakwai din to surorin nan guda bakwai ana kiran su at-tiwal wanda annabi ke cewa duk wanda ya karance surorin nan guda bakwai ya san ma'anarsu tabbas ya zama malami man qara'a as-sab'a tiwal fa huwa hadrun haka annabi ce yace tabbas yana cikar da sheda malami ne ya haddace surorin nan guda bakwai ya san ma'anarsu galiban hukuncin shari'a musulunci suna cikin wannan in zaka yi jihadi yana ciki hukuncin aure yana ciki saki yana ciki kulli yana ciki hukunce-hukunce masu tarin yawa duk irin cikin waɗannan surorin da haka waɗansu malamai tafsirin suka ware su suka fassara su so kaɗai a cikin tafsirin su da ake kiransu ayatul ahkam sai su haɗa da kuma guda biyun daga can ƙasa shine suna haɗawa da suratul tahrim wato wa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu da kuma suratul talaq ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa in ka haɗa su da waɗannan ka haddace ayoyin hukunce-hukunce a cikin alqur'ani waɗansu kuma suke da kara da suratul nur suratul anzalnaha wa faradnaha wa saboda shi akwai maganan kisasi akwai maganan haji waɗansu kuma su kara hada suratul hajj saboda shi akwai bayanin hukuncin hukuncin aikin haji a takaice dai waɗansu surori guda bakwai ana kiransa at-tiwal daga nan gurin kuma sai al-mi'un al-mi'un a cikin surorin alqur'ani su ne dukkan surorin da suke da aya sama da 100 amma ba ta cikin guda bakwai din da muka lissafa to wannan ana kiransa al-mi'in ko al-mi'un daga nan gurin sai al-matani waɗanda su ayoyinsu ba su kai ɗari ba ana kiransu al-matani saboda mutane na yawan karanta su to daga nan gurin ne sai al-mufassal su ne daga sautul hudurat nan zuwa ƙasa to su kuma sai a raba su gida uku tiwalul mufassal tisalul mufassal awsatul mufassal an gane ku to Sulaiman bin Yasar yace wani yayi mana sallah da ya tashi sai ya tsawo farkawoji guda biyu farko na azhar amma da yazo da asar sai ya gadarta su da yazo sallar magriba sai ya dinga karanta tisalul mufassal kamar da yanzu zan zanta ardu zuwa karshe kina ko wani wuri makamancin haka su ne yake karantawa idan yazo sallar magriba da yazo isha sai ya rinka karanta awsatul mufassal kamar su tabbu kuma rabbikal ala su hala ta'al al insan su wal layl idza yaghfa su wal duha su wal shamsu wal duha ala kutum bi hadha al balad ya rinka karanta su wa fi subhi da yazo sallar asubahi sai ya karanta tiwalul mufassal su ne karanta kamar suratul hajj suratul hujurat ko suratul qaf ko suratul zariyat ko suratul suri ko suratul najmi ko ar-rahman allama al-qur'an ko ayyuka rabbat as-sa'at wa shaqq al-qamar wannan sunan qur'an al-mufassal idan yazo karatun sallan asubahi su yake karantawa lokacin da yayi wannan sallah a wannan matsayi fa qala abu huraira sai abu huraira yace ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hada yace ban taba yin sallah a bayan wani mutum ba wanda sallar sa tafi kusa da sallar annabi saboda wannan bawan Allah wato abin nan da kuka ga wannan bawan Allah na yi haka annabi yake kintaso a cikin sallolinsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi akhrajahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ne ya rawaito shi bi isnadin sahihin da sanadi wanda yake sahihi وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جبير بن مطعم يكي سوى نادما ذا الله صلى الله عليه وسلم أكراتين صلى الله مغربا ينا كرنت والطور وكتاب مسطور فهي ربع تبيو ركع فرق ربي ركع تكر شكومي ربي wato rakan farko ta biyu ya raba kuma ya karanta a cikin gaba daya. Kun fahimta da kyau? Wato kenan idan kana so kai koyi da Annabi cikin sunnoni na sallar magriba shine sai kai wannan. Wani lokacin da ya karanta sun so, wani lokaci kuma kan baya an ce ya karanta dai kai tsarin mufassal.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان متفق عليه. روايه ابو هريره يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي ارانر جمعه ان زي يصلي الصبح ركعه بركو فاتحه وسوره السجده الف لام ميم السجده ركعة تبيو فاتحة دهل أتى أم الإنسان إيما من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أتى النبي في الجمعة أران الجمعة إذن يالك رسول صلى الله عليه وسلم أما إنتبه دهك سنة نيكا ما كان بكتا تعطى أما تنك ذلك إنك هذا شيء من الزروري إما تنك هذا شيء ما شيء جنسي كانت أبن دي سبكا فقر أما تيسر من القرآن أما مسألة مدن يا هذا شيء أنا بكاتم يسو وكريم أنت يدنكم يسو إذن يسو سجرة سجرة كما أكو سجورة كنا da ta zaba da wannan sujuda din kenan haka kuma mamu za su sujuda tare da shi. Wani tabarani min hadisi ne masaud Imam Tabarani ya yi to a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake yudimu zalika yake annabi yana tsawaita haka an tambaye ku wato annabi na diman ta haka mana kusan kowace jira abinda annabi yake yi kenan an tambaye ku Islam ibn Taymiya menene abinda zamu iya fahimta karkashin wannan hukunci na karanta surorin nan guda biyu a ranar juma'a. Ibn Taymiyyah ce to abinda zamu iya fahimta dai suratul sijda idan muka maka a cikinta akwai bayanin halittar annabi Adam akwai bayanin kuma tashin kiyama haka idan muka duba cikin hal ata adal insan gulu bin tari akwai labarin tashin kiyama da maganar wuta da maganar aljanna yace to da halittar annabi Adam da tashin kiyama da za a yi dukkan su ya tabbata an yi su ne ranar juma'a halittar annabi Adam ranar juma'a kuma za a tashi kiyama kamar yadda annabi ya bayyana ranar juma'a sai dai bamu sani ba mai zuwa ko ta bayanta ko da yawa wato da duk cikin ta wuce nan amma dai ya tabbata cikin hadisi za a tashi kiyama ranar juma'a sai ne babu wanda ya san wata juma'a sai Allah kadai. Inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ne kadai ya san yadda za a tashi kiyama ranar zai zo ba ce sai ba san wata juma'a ba. Cikin Ibn Taymiyyah ke cewa cikin karanta waɗannan surori da annabi yake a ranar juma'a kamar suna mutane ranar tashin kiyama ne kamar suna mutane farkon al'amuransu wanda shine halittar annabi Adam sai karshen al'amuransu kuma shine tashin kiyama. Wato ka kake nan mai karatu ana son ma ya rinka jin ɗanɗanon abin da yake karantawa yana kokarin fassarar ma'anonin alqur'ani din an fahimta ko. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تأوذ منها. أنكر الحديث ده حذيفة ابن اليمان وان ده كلا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ده النبي كي يبنت سر سر يغنك جاني ده كي يفتع مصر يتنسى الأمر وان ده بقى فتع طولان صحابي wannan daga cikin shi kuma farar da yake da ita zan annabi kenan. Hudayfa yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma marrat bihi ayatu rahmatin illa wa qafa inda ha yasal babu yanda za a yi ya karanta wata aya da ta kunshi bayanin rahama baki sai ya tsaya ya roki rahama din wala ayatu azabin illa ta'awwada minha babu yanda za a yi ya karanta wata aya ta azaba baki sai ya tsaya ya roki Allah ya kare shi daga wannan azaba din. Wato wannan na nuna halaccin yin addu'a a cikin sallah din kenan. Kana cikin sallah suka karanta wata aya da suke maganan aljanna a matsayin ka na liman sai ka tsaya sai ka roki Allah a ciki shi kenan ya halaka kai kadai ne ba kake sallah ka tsaya ka roki Allah ya halaka. Haka ka zo ka kawo wata aya ana maganan azaba sai ka dakata ka roki Allah ya kare ka daga wannan azaba ka ci gaba ya halaka. Dan ka bayyana bai raba ai shi ne ce in ka bayyana a bayyana ba amma idan shiru kai kai addu'ar ka sai ka ga kuma rashin da amin ba anan abin da ya kamata shi ne su ma su yi addu'a su fahimci addu'a kake ko da kila zai da kai shiru sai ma muku fara kake ai ka kai lawa ka ka kare maka abin da ake bukata wajen dukkan addu'a kai ta balarabci sai in ba za ka iya larabci sai sai kai da hausa ya halaka. Na'am.
Eh, zaka iya mutuwa a rukun ibin karshe a zarar da lafiya? Ai, ko su ba ko da Maryam Malikiya ba sai zaka yi kalli ko ba a dibanin wurin. In ce ba komai wanda ya karanta wannan, wannan fi daga cikin alari mutum zai gani. To wannan abu da aka ambata, na cewa idan mutum ya zo ayar da take kira ma ya sa ya roka, in ya zo ayar da take kira azaba kuma ya roki neman tsari daga wannan. Waɗansu riwayan sun nuna annabi yana yin wannan ne a qiyamul layli, dan wannan hadisi na Huzaifa yake a tare da kanta a hadisin Tirmidhi. A wata riwayan daban wanda ba wannan ba, kamar da yake cikin riwayan Muslim da Nasa'i wanda ba ta cikin littafin, shi Huzaifa ibn al-Yamani yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka laylatan, nayi sallah tare da annabi a wani dare, kamar ne yana qiyamul layli, faftataha al-basaraka, sai annabi ya bude suratul baqara daga farkonta, sai kun ciyar kawai inda biya sai take kila in ya kai aya ta karshe zai ruku ikin da zan dare kai ta dare zai ruku ikin kun mama ba annabi ya zarce bai tsaya a ta dare ba, fa kuntu yusalli biha fi rak'atayn, sai ce mai yawa annabi zai raba ta biyu ya raka wani guda biyu da ita kenan, kama ba sai annabi ya ci gaba fa kuntu yarka ubi a sai ce ah to kila bai raka a ɗaya zai daita suratul baqara gaba ɗaya ya karanta ta a raka'an farko. Yace sun maftatahan nisa, ina da yadda kuma magana sai bude suratul nisa, sun maftataha ala imran, bayan ya gama suratul nisa kuma ya ci gaba da suratul ala imran, fa qara'aha ya karanta ta, yace ya qara'u mutarattilan, yana karatun dalla dalla daki daki ba gudu yake ba, a hankali yake bi aya aya, idan sallalle an daka yawa za a jiji tare da haka, sai ce idan marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, idan ya zo kan wata aya da aka ce ku yi tasbihi, shikenan sai ya tsaya sai ya tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah, ya ji umarni wannan aya sannan ya ci gaba, wa idza marra bi ayatin bi ayati su'alin sa'ala, idan ya wuce wata aya da aka ce ku roki Allah kamar wasu Allah min fadlihi, sai ya tsaya sai Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya roki abin da aka ce, wa idza marra bi ta'awudin ta'awuda, in ya zo wata aya da aka ce ku nemi tsari sai ya tsaya ya nemi tsari da kada ai dogon karatu ne wannan sirrin, to wannan shine riwayan Muslim, shine riwayan Imam Nasa'i, ko zai fata bin al-Imam yace bayan sai ya gama wannan sun maraka a sannan ya rukuyi raka'an farko kenan sallallahu alaihi wasallam. Akwai garan da annabi ya tashi zai kiyamu lalle sai bai da lafiya sai ya karanta wannan surorin guda bakwai dogayen ta da dai zo a girkin bai da lafiya sai karanta wannan surorin guda bakwai a cikin qiyamul layli sallallahu alaihi wasallam. Abin shi ne sahihi Abu Yala da Hakim sai roke shi. Na'am.
Kun ne yana san labarin mai amma ina gane ma'ana sai mai 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 mai
a nan gudun abinda ya kamata ya tagarta shi ne ya tagarta da sauraron alkur'ani din, don shi ne abinda aka wajabta masa lokacin wai za ku ran alkur'ani fassal yulo sama da ya tagarta da addu'a, in limami ya sa addu'a ka ga ya baka dama kai kenan, wato dai kun ga idan an zo sallan tarawih kenan ya kamata a kiyaye waɗannan sunnoni, yayin da ake karatu dogon karatun nan to sai a rifata da waɗannan al'amura gaba ɗaya, kuma wannan dogon karatu kamar yadda aka faɗa wato kamar yadda yake a sunna ba wai adadin rakoyi ake so ya 20 30 a yi zakoyi masu tsawo kamar yadda annabi masu tsawo, kuma idan an zo da kuyi a yi dogon rukuyi, idan an zo sujuda a yi dogon sujuda, shi yasa sallah ce ba ta masu ragwanci ba, sallah ce wanda yake kwaɗayin aljanna. Na'am. Kai. Wannan aiki ne kada. Idan mutum ya iya karatun Qur'ani amma bai haddace ba, zai iya budawa don bai haddace ba, ya bude Qur'ani ya kiyamu lalle mun ga don najiya ya halatta. Na'am. Lalle zai kuma ga tasbihi ne a dogon ruku'in ne da ake ba, za ka yi ta nemi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi ko subhana rabbil azim subhana rabbil azim, shi kadai ka yi ta nemi ta ba. Dai idan annabi ya yi wannan dogon tsayuwar, idan ya zo ruku'i kuma dadewar da yake a ruku'i tana dab da dadewar da ya tsaye din, haka kuma yake dogon rukuni. Idan ya dago daga rukuni kuma sai ya dade wanda tana dab da dade wanda ya a cikin rukuni. Ma'ana inda zai karanta aya 100 a tsaye, idan ya zo rukuni zai dace yana karanta tasbihi gurgurdai da ka iya karanta aya 80 ko 90. Idan ya dago daga rukuni kuma dade wanda zai a wannan lokacin zai dace a tsaye gurgurdan dade wanda ka iya karanta aya 70. Tasbihi ke nan wanda da gwara da yana addu'o'i nan ba. Idan ka yi tasbihi za ka yi addu'o'i. Kamar yanzu ne ai. Ina abin da muka karanta yanzu ya dogara ne da wannan hadisin da muka yanzu. Na'am. Sallan za a yi ta dukkan basmala a cikin sallah abinda ya kamata a yi ta a sarrafe. Wannan yana tambaya ne dangane da basmala tsakanin a cikin sallah. To wai basmala da zai a sarrafe zai shine muka ce a sarrafe zai bismillah din. Na'am. Ban gane ba. Ban ji ba. Ta riga manta cikin ta riga ta wuce cikin. Ta riga ta wuce idan mutum ta bi bismillah wannan baya rushe masa sallah. Wa alaikum salam.
Idan mutum yana ruku ina ina yake kamar
da ruwa. Sai ka gale wannan addu'ar ka tambayar ta kike nan. Sai mun je ka. An gane ko? Sai hadisin Abdullah ibn Abbas. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا وراكعا ni auraki'an aw sajidan. Ni an hana ni in karanta alqur'ani raki'an a halin ruku'i aw sajidan ko a halin sujuda. An hana shi ya rinka karanta alqur'ani a halin ruku'i da kuma halin sujuda. Fa amma ruku' fa azzimu fihi ar-rabb. Amma shi ruku'i ku rinka girmama ubangiji a ciki shine yawan maimaita subhanallahi bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi rabbil azim wa bihamdi سبحان ربي العظيم وبحمده شي متو زي جامي تاوا اسكي ركو ما في كرنتي اوكو اذا كا دورا تا اوكو كما تو ابدين دا كسو و اما سجود اما سجود اكو فاجيتا هيدو في الدعاء سي كو ناتي دين الدعاء ا cikin sujudarku fa qaminun an yustajab lakum ya dati a an samuku idan ko riki Allah a cikin sujuda amma ita ku wato kaga tasbihi wuri ne da ake wato ruku'i wuri ne na yawan tasbihi girma ma ubangiji addu'a wuri ne kuma na roko a sujuda kuma wuri ne na addu'a na roko kenan to amma wannan ba shi ke nuna cewa shi ita kanta sujuda ba a yin tasbihi a ciki ba dan idan ka bibici ababen da annabi ke faɗa a cikin sujuda za ka samu kuma akwai wato ainihin tasbihi a ciki ita ma dan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da muka karanta nan gaba yana yawan maimaita subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli yana yin wannan a cikin ruku'i yana yin wannan a cikin sujuda kaga wannan kuma tasbihi ne haka yana yawan maimaita subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la a wata riwaya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wanda shi ma wannan kuma ya kunshi wani bangare na tasbihi an bayyana ko ma'ana ko da zakai addu'a zaka gabatar da wani bangare na tasbihi a ciki bayan kayi tasbihin nan na subhana rabbil a'la wa bihamdihi uku ko biyar ko bakwai tunda ana son kai mara to abinda zai biyo baya kuma ka iya roƙon ubangiji bukatanka ya ubangiji biya min bukata kaza ya Allah kare ni daga matsala iri kaza wannan ya halatta kai wannan annabi ce fa qaminun an yustajaba lakum ya dace in kun roki Allah a cikin sujuda din nan a an samu wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi ba wani bantu tsakanin nafila da wanda ba nafila ba dan haka da farilla duk zakai annabi yana magana akan rukuni a duk inda rukuni yake yana magana akan sujuda a duk inda sujuda yake wa la aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfir li wa hadith daga aisha Allah ta kare ta a gare ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fata a cikin subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfir li akwai rabana ko sai mun yi ta kudi akan rabana din nan haka mun zo da wannan tafiya subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfir li yadda riwaya take ta karshe har take cewa ya ta'awwalul qur'an yana fassara alqur'ani menene fassara alqur'ani yana fassara surar izaja ake da Allah ya fasabbish bi hamd rabbika wastaghfir fasabbish sai ce subhanaka allahumma bi hamd rabbika shine sai ce wa bi hamdika wastaghfir sai ce allahumma ghfir li kuma ya fassara wannan ayar ne aisha ta ce wato yufassirul qur'ana yana mai fassara alqur'ani da girma wannan shine dai abin da ya tabbata cikin wannan riwaya subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli rabbana din yana da shakka akan ta kware da gaske ga yadda take cikin riwayar bukhari da muslim subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alqur'ana wannan rabbana din abin da cikin bukhari da muslim daga nan zuwa bukhari in kun gane ta to in kuma babu sai da kuskuren mai littafi ne ko kuskuren masu taba al-littafi ne amma yadda riwaya ta tabbata haka zaka ta karka da kun kalma daya a cikin abin da yake yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai idan mutum ya karanta wani abu na alqur'ani da sunan addu'a babu laifi da sunan addu'a kai shi ba da sunan tilawan alqur'ani ba amma anan gurin zama fadakara ko wanda suke shagalta wajen karanta waɗansu addu'o'i na alqur'ani wanda waɗansu suka rubuta galibi za ka samu akwai kuskure yanzu misali akwai littafi da rabban aka tada rabbana rabbana na cikin alqur'ani wanda ba dukkansu bane ba addu'a akwai wanda yake kalubalantar ubangiji suka yi kamar kafirai suka ce rabbana ajillana shaytana qabla yawmi hisab ya Allah gaggauta mana rabbanmu na azaba inda gaske ne kafin kiyama ta tsaya to masu littafin rabbana rabbana sun rubuta har da wannan a ciki ka zo ka karanta kamar yadda kuma addu'ar da yan mutu suke rabbana akhrijna na amal salih na garin da jikun na amal ya ubangiji fitar da mu daga cikin wannan amai da mu duniya mu je mu yi aiki na gari ba irin wanda muka yi da ba wannan yana faɗa cikin da wannan da aka kar mutum ya shagalta da wannan addu'o'i na alqur'ani in ba wanda sunna ta tabbatar ba irin waɗanda yan kasuwa kawai suka buga don su yi ciniki wannan sai mutum ya je karanta filmi bai sani ba abinda ba addu'a ba mutum ya karanta da sunan addu'a na eh kai haki ne da nai magana da zuwa ce mafi rinjayen abinda ake ne aka fada ko ina cewa ana yin tasbihi a cikin cewa ana yin addu'a cikin sujuda ga cikin addu'a kada ke danga wani abubuwa tasbihi ne amma ana yin cikin me sujuda da abin da yake abin da sujuda ne amma ana tasbihi ki tare da annabi ce ku yi addu'a ko wanne an bata mafi rinjayen abin da ake ne amma bayan nan cewa baka yin wannan sai anan baka yin wannan sai anan idan dai kuka bi abin da ake karantawa a cikin sujuda kala kala har kala bakwai aka ruwa shi daga annabi duk wanda ka dauka kai yayi ko dai subhanarabbil azim mafi karancin sa uku zuwa sama ba adadi ko subhanarabbil azim bihamdihi bewa shi ma ba adadi ko subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh shi ma wannan ba a yi masa adadi ba ko subhanaka allahumma bihamdik allahumma ghfir li ko ne biyar din su allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa fi riwayatin wa 'idami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin
ko na bakwai din su Allahumma اللهم نشدك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولهمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين كون بفئ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة النبي رأيه يتولى أقيام الليل kaga dukkan wadannan sai in mutun ya bi taskar sunna sannan sai ya samu irin wadannan abubuwan da annabi ke karantawa a rukuni gashi dai kana da dai guda bakwai idan ka zo su jira kuma haka aka rawaito su kuma daban-daban dangin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin sujuda an fahimta ku ga dan daga cikin su wato ainihin ga su kamar haka farko subhana rabbil a'la uku zuwa abin da ya sama yayi so da yawan gaske na biyu subhana rabbil a'la wa bihamdihi kuma mafi karanci uku zuwa abin da ya sama na uku subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh kaga wannan ya nuna mai fa'ida an yi shi a rukuyi na hudu subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghfirli kuma da mun karanta shi da su na biyar allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. نشدا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره حتى آخر كيدا سنن كلا كلا هار كلا قوم شابيو تكين إلى حوا بند النبي كي أشكين سجرا أبين نتوى أكي بكاتا متيني بي بي تي لتتفن بسكة دامر إيرو أنك من لتاسم الأذكار na Imam An-Nawawi kaman littafin Al-Kalim At-Tayyib na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah kaman littafin Al-Wazil At-Tayyib na Al-Kalim At-Tayyib na Ibn Al-Qayyim kaman littafin Sifatu Thalathin Nabi na Sheikh Nasiruddin Al-Albani duk irin su sun tattala irin waɗannan ababai da ya kamata ka faɗa a cikin rukuni ko cikin sujuda an gane ku a daga cire wannan hadisi na Aisha yana bayanin ga abin da zaka faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli mun je kalmar rabbana dinnan mu ƙara bincikawa a bincike na banganta ba a cikin littafin da suka koma cikin Bukhari da Muslim amma wannan baya hana mu ƙara bincikawa dan hadisi wani lokaci yake zo da riwaya daya da riwaya biyu da riwaya uku wani lokacin ga ƙarin kalma anan wani lokacin kuma an cire wannan kalmar a wata riwaya kamar misali subhana rabbil a'la a wata riwaya haka yake a wata riwaya an ƙara wa bihamdihi an fahimta ku kamar allahumma rabbana wa lakal hamdu a wata riwaya allahumma rabbana lakal hamdu a wata riwaya rabbana wa lakal hamdu a wata riwaya rabbana lakal hamdu kaga riwaya guda hudu kenan da haka wannan duk sai mutum yayi su in ya samu dama ya wancan wata rana ya wancan da haka idan muka bincika a cikin Bukhari muka samu wannan kalmar rabbana ta zo a riwayan hadisi ko a Muslim to kaga wani lokacin kenan ta zo da rabbana a wata riwayan kuma ta zo ba rabbana kun fahimta da kyau wato ba za mu gangan cin cewa babu dari bisa dari ba sai mun bincika kenan wa alaikum assalam addu'o'in da suka zo daban-daban a cikin ruku'i da sujuda sunna shine idan zaka yi kai guda daya amma ba zaka dazunce su su duka ba tunda annabi bai taba hada su duka yi su ba sai da zaka dauki kai kai mai kata wannan shine abin da ke tabbatacce da sunna manyan malamai da sun yi magana akan wannan kamar Siddiq Hasan Khan da Sheikh Nasiruddin Albani da sauran wadansu masu na'am wannan sunu ne surkulle kenan kaga masu surkulle suna yi hadda alqur'ani da muka ce ya halaka ya abadi da addu'an alqur'ani kai su ayat da suke alqur'anin shi amma menene ranar mutum ya dauko kalmomin muhammadu a cikin alqur'ani wa ma muhammadu ma kana muhammadin muhammadur rasulullahi sai ya dauko dukkan kalmar muhammadu ya addu'a da wannan sunu ne da bid'a kaga inda ku da haka ba shi halatta haka akwai birnin yasin da ake amfani da shi za ka samu ana sayarwa a wurin waɗansu masu sayar da littattafai ana sayar da birnin yasin har waɗansu yi shi da hausa to banda shirka babu komai a ciki surutu yasin aka ɗauka amma aka haɗa da sunan aljanu idan aka ce yasin mulkuranul hakim sai a kawo sunan aljani ya dam da ya ilu innaka laminal mursalin ya shamsa ya ilu kaga ya shamsa ya ilu dam da ya ilu da azur da ya ilu duk aljanu ne to kuma sai a kawo aya ɗaya ta ce to wannan ayatin tukutabu asharu marratin za a rubuta ta goma wata gusalu bima'i daga jin larabcin kasar larabcin kasar hausa ne ba zakin larabci a ciki za a wanke da ruwa to da aka zo wani wuri na gaba sai ce a haɗa da kautin rimi ya koma hausa wato bai san kaushin rini ba a larabci, kuma yana san dole sai ya baka nakali, ya faro da larabci, larabcin ya kakare sai ce a haka da kaushin rini, a da aka zo wani wuri aka ce a haka da fatar mage, yanzu dan Allah wannan ba wulakanta Qur'ani bane ba. Kuma malamai duk su yi shiru su kyale kawai waɗansu ‘yan bindiga daɗin su zo su yi ta’addanci wa ayoyin Allah. Saboda haka duk wannan birjin yasin da wani hatimin Annabi Yusuf, da wannan dama masu neman mata ake ba masu na farin jini ke, hatimin Annabi Sulaiman kuma wanda ‘yan siyasa masu neman mulki, kowa da nashi, wato su ‘yan tsubbu yadda ka san ‘yan dambe haka suke, suna fakar mutane su ga bukatun kowa sai su ke kilo wani abin da ya dace da bukatun ka. Waɗannan dukkan su saɓawa Allah ne, saɓawa manzon Allah ne. Abin da yake tabbatacce kana da bukata wajen Ubangiji sai ka roƙi Allah da warakakkiyar zuciya, kuma ka dace da ɗaya daga cikin lokutan da aka tsara cewa ana karɓar addu'a a cikinsu. Kaga kamar bayan kiran sallah na farilla lokaci ne na ansa addu'a, kamar lokacin da ka kai azumi lokacin buɗe baki din nan lokaci ne na ansa addu'a, kaga kamar lokacin asubahi din nan wato kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe din nan, daga ƙarfe uku zuwa ketowar alfajir, daga ketowar alfajir zuwa rana ta fito lokaci ne din na ansa addu'a. Yayin da kake cikin halin tafiya daga nan zuwa Abuja, daga nan zuwa Kano, daga nan zuwa Maiduguri, a halin tafiya da kake ciki kasancewa kamar tafiyi kana halin da ake ansa addu'ar mai ki idan ya yi addu'a. To duk wannan sunan abin Annabi ta koya mutane, idan an bayar wannan Annabi ne ya ba kowa, ba wanda zai ce yana bukatan kafin alkalami idan ka faɗa masa wannan. To ɗan tsubu kuma ba haka suke so ba, su san suke su faɗa wani abu mai wahala, saboda sun san su jahilai, abinda wanda baya karatu abinda yake so a faɗa abu mai wahala sai ɗauka anan bukata take. Yanzu da wani ya zo ya ce da Allah yana bukatar ka taimaka man da addu'a, na yi kwangilar kuɗi na sun makale a Abuja, suka ce kaga zan taimaka maka da ita, amma farko kai ka fara yi don addu'a ibada. Ubangiji yana fushi da bawan da baya roƙonsa, yana farin ciki da bawan da yake roƙonsa. Bambancin mulkin Allah da mulkin mutane ke, in ba a roƙe shi ba ya fushi, mutane kuma in ka roƙe su ba shi ne za su yi fushi, shi kuma in ba ka roƙe shi ba ne zai fushi. Ga lokuta da Annabi ya fara ana ansa addu'a a ciki, ka tafi kai a ciki ni ma zan taimaka maka, mai yawa a riga karɓarta ka, mai yawa a riga karɓarta wa, maimunika. Duk dai malamta sa ake kai ga Annabi ba, wani mutum ya zo cewa Annabi ina so ka roƙa min Allah in zama tare da kai a cikin aljanna, sai Annabi ya ce to ka bani taimako na musamman da yawaita sujuda, shi ne ka rinka yawan kiyamun layli, ni kuma zan yi addu'a din, ga addu'a ta ga kiyamun laylin ka sai a haɗa a kai, ba shi kenan ba. To waye kuma ya fi Annabi wanda zai ci ba zai wannan ba? Duk wanda ya zo neman addu'a wurin ka kai ya faɗa masa wannan. To idan suka faɗi wannan ai ba za su samu kuɗi ba kenan, sun san gina abin akan waɗansu kamfanoni ne na addu'a wanda ba su da rijista a gwamnati, ba su da rijista kuma a ofishin Annabi. Kana Allah ko kana Rasulullah ba ka taimakon wannan kamfanoni, gwamnati ko mutum sai rijista ko na sana'a karɓi kuɗaɗen haraji wurin su. To dan haka sai su mutsawa bayan Allah, su musguna, su matsanta, su kawo abu su nuna mai wahala, kuma mutane ba wanda aka faɗa musu ba wato ba ma sa jin daɗin abu. Wani abu ya taɓa faruwa a Kano, wani zo wajen wani bawan Allah shi ta Allah ka taimaka min da addu'a, ina da bukata kaza, ina da bukata kaza, sai wani abu mai sauki ne, ga tsoron da ya kamata ya karanta cikin Alƙur'ani, ga irin addu'o'in da Annabi ya bayar. Idan ka tashi da asuba kai ya ce kamar awa nawa zan yi, ai ba ni magana awa ɗaya, ko minti goma sha biyar kai, ko minti talatin kai ya wadatar. Ya yi fashe ne. Lafi alkafura ne. Kun san alkafura wato ɗin wani abu da yara suke ɗinnan su tsalle su tura kan hannayen su su jingina kafin su da bango, a wannan halin za ka karanta. Kaga dole ba zai iya wannan ba, yana bukatan yanzu sai an yi tsada da shi ya biya, dole sai ya yi sa'in ɗaukar sarki, yanzu dole ne ya biya a yi masa. Kuma in ka biya shi ma ba haka dai ba za ka zo ka same shi bacci, amma abin mamaki da aka faɗa masa wannan haba zai nuna sai haba, ai yanzu na ji malami ka ce ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza, ai yana da lakani, wato wato yana da zafi ke yana da lakani. Shiriyar Annabi sauƙi ne da ita, dan an turo su din ya zama rahama ga al'umma, bai zo ba don ya turka sama al'umma, ya faɗa abin da ba wanda zai iya yi sai ɗaya cikin dari. Annabi bai zo don ya shimfiɗa wannan ka'idar ba, abinda zai iya yi, abinda 90 cikin 100 za su iya yi ne duk abinda ya koyar sallallahu alaihi wa sallam. Da haka bin Annabi shine tsira. Wa an Aisha radhiyallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati. Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata da rai ya kasance idan ya tashi ya zuwa yin sallah, yukabbiru hina yaqumu, yakan yi kabbara lokacin da yake tsaye, thumma yukabbiru hina yarka'u, sannan ya kabbara lokacin da zai tafi ruku'i, thumma yaqulu sami Allahu liman hamida, sannan ya ce sami Allahu liman hamida shina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i, yayin da yake dago gadan bayansa daga ruku'i, thumma yaqulu wa huwa qa'imun,
sannan sai ya fada yayin da yake tsaye yace rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajida sannan sai sake yin kabbara lokacin da ya duka zuwa ga yin sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan sai sake yin kabbara lokacin da yake tago kansa daga sujuda yarhamukallah thumma yukabbiru hina yasjudu sannan ya kabbara lokacin da zai yi sujada ta biyu thumma yukabbiru hina yarfa'u sannan sake yin kabbara lokacin da ya tago daga sujuda ta biyu thumma yaf'alu zalika fi salati kulliha sannan yana aikata hakan a cikin dukkanin sallah wa yukabbiru hina yaqumu min sunnatayn ba'd al-julusi haka zai kabbara yayin da zai tashi daga rak'o'i guda biyu din nan da ake na tsakiyar sallah in za ki ta uku wato a sallah mai rak'a uku ko mai rak'a uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin menene ba ko a ciki ba na ga ko na abubakar kuma maka mutum sun gaba ta amma duk haka ko na abubakar wanda bayani ne zai bayyane shi bako amma ba bako bane ba cikin sallah ya ce in za ka rukui kai kabbara in ka dago ka ce me sami Allahu liman hamidu sannan kuma in zai tafi abinnan bayan ya miƙe tsaye kuma ya ce me rabbana wa lakal hamdu fadin sami Allahu liman hamida da fadin rabbana wa lakal hamdu dukkan masallaci zai fade su da liman da mamu da masallaci kadai anan ne ba kuntar rasu dan abinda muka saba idan ana tare da liman idan liman yace sami Allahu liman hamida sai ma muslimi rabbana wa lakal hamdu su ba zuwa su da fadin sami Allahu liman hamida kamar yadda ki liman ko ba zuwa su da rabbana wa lakal hamdu to an ce annabi yana yin wannan gaba daya kuma a wani hali yake lokacin da yake sallah da mutane a matsayin shi da liman zai faɗi sami Allahu liman hamida zai faɗi rabbana wa lakal hamdu ha ko ma mu za su faɗi sami Allahu liman hamida za su faɗi rabbana wa lakal hamdu saboda abin da yasa annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda ko ga ina yi wannan umarni ne cewa ku yi sallah yadda ko ga ina yi da dukkan masallaci yana tare da mamu yana tare da liman yana tare da mai shi kadai yana tare da maza yana tare da mata kowa zai sallah yadda da annabi yana yi to annabi idan ya dago sami Allahu liman hamida in ya dago mikewa rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu da haka kowa zai faɗi wannan shi ne fatawar Imam Shafi haka manyan malamai cikin ahlul hadisi suka ce kan cewa da mamu da liman kowa zai faɗi haka abin da ya rage ku ce bari in kyale ku ce amma ina tsammanin shi ne za ku ce me kace malam
kamar da mai da karantar ku ka sani da wani mutum ne shi ke wannan gurin wannan abin da zai yi sai ba mu cewa sai su tawaya an ba labari ya yi wasu mutane ba na ko yana san su da mun san abin da mun sani ne cewa sun kai kai ne da wannan da ke Allahumma sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kula ka jira fara sana idan da liman ne baraka fa Allah abin ne liman in ya fada kai zai ka jira fara sana
mu koma cikin hadisin ta yaya ka fahimci cewa hadisin bai nuna annabi ne tare da mamu ba gashi Abu Hurairah ji daga wajensa ba annabi ne ba da bayani shi da kansa ba shin yanzu annabi zai zo yana sallan farilla Abu Hurairah zai zo kawai yana kallo bai zuwa da zama mamu ba
rayuwa farillan bane
yace ya fa'alu zalika fi salati kulliha har farilla da take ciki to me rage ke da fi salati kulliha ya fa'alu zalika fi salati kulliha da farilla da nafila ta cikin shi na'am har yanzu ba ku faɗa abin da nake tsammani za ku faɗa din ba bismillah aha yanzu dai ba wannan muke ba ta kula da mu je wannan za ku zo mu tsaya inda muke me ga dai malam eh amma ba shi ne farko ba jerin hadisi shi yasa na faro da wancan da kai hakuri zan zo kansa amma lalle haka mulahaza ce mai muhimmanci wanda ka hararo amma na biyo layi idan mu gama wancan tunda shi ne na farko cikin hadisi na'am jazakallahu khair barakatu wannan shine abin da nake jira ku fada galibi abin da yake zama hujja wurin wadansu malamai sun ce annabi ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi idza raka afarka wa idza sajada fa wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd
wannan shine hadisin wanda yake a yin za'in za akai kan cewa annabi ya ce illi man yati sami Allahu liman hamidahu kuma mu guje ne rabbana walaka to abinda su malaman suke cewa ahlul hadisi suka ce abinda wannan hadisi ke nunawa yau ce zaka fadi rabbana walaka alhamdu zaka fadi ta ne bayan ka san sulima na sami Allahu liman hamidahu amma baya kore ka fadi sami Allahu liman hamidahu kanka kai kanka da haka lokacin da ya dago yake sami Allahu liman hamidahu kai ma kuma kace sami Allahu liman hamidahu rabbana walaka alhamdu har yanzu baka saba wannan hadisin ba yadda kuma wannan hadisin baya nuna kili man baya fadin rabbana walaka alhamdu dai shi zai ce sami Allahu liman hamidahu ko to daga baya kuma bai fada rabbana walaka alhamdu ba zai fada yadda hadisin bai hana liman ya fada rabbana walaka alhamdu ba haka bai hana ma mu ya fada sami Allahu liman hamidahu ba wannan wani abu ne wanda sai a hankali mutane za su fahimta ko yana cikin abubuwan da idan mutum ya karanta sai a ce ya kawo babu abu amma ga cikin hadisin Abu Hurairah ga cikin bulugul mara amma maganar wanda malamin nan ya tuno mana cewa ga shi a karshen hadisin an ce wa yukabbiru hina yakumu min sunnatayn ba'da al-judud annabi na yin kabbara yayin da yake miƙewa daga rakawi biyu bayan ya zauna yana yin kabbara ne sai ya miƙe da wannan kabbara sabanin yadda muka saba karantawa cewa idan kana sallah mai raka'a sama da biyu in kai raka'a biyu kai zauna kai tahiyya ba ka yin kabbara sai ka miƙe sai ka miƙe sai wannan babu hadisi akai ko dhaifi ijtihadi ne na malamai wadansu daga cikin malikiya ko malikiyan ba su duka ba dan ga Siddiqul Umari wani babban malami a Morocco wanda ya littafin Masalikud Dilala alamatun risala wanda ya bayanin hadisan da aka kafa hujja da su wajen hukunce-hukuncen da ke cikin littafin risala ta Abu Zaid al-Karawani yace a nan malaman mazhabar mu ba su dogara da komai ba sai kiyasi da suka ce ba za a yi kabbara ba sai an miƙe tsaye suka ce yace sun dogara ne da maganar da suke cewa asalin salloli a lokacin da aka shar'anta salloli raka'a biyu ne sai aka ƙara adadi game da mai sallar zaman gida matafi kuma aka bar masa biyu yadda suke to sai suka ce tunda raka'o'in dama sallah raka'a biyu ne daga baya aka ƙara biyu to wannan biyun na ƙarshe ƙararsa aka yi daga baya bayan da babu su ya kamata kabbaran su kai ta a tsaye tamfar yadda wannan biyun farko in ka sanya daga bisa ihrama a farko a tsaye kake ta ba zaune ba wannan kiyasi ne wannan kuma nassin hadisin annabi ne a ka'ida la ta'arudu bainal qiyas wal hadis idan kiyasi ya ce kaza to hadisi ya riga ya gama yi hadisi ya ce kaza kiyasi ya gama yi da aka suke cewa idza jaa naharullahi batala naharu ma akai suka ce idan ƙoramar Allah gulbin Allah ya kawo kace to kuma cewa magudanar ruwan wani ta fito kuma ai ba maganar ta annan maganar gulbi ya kawo idan maganar magudanar ruwa daga gidan wani kuma an gane ko to dan haka dai abinda hadisi ya nuna wato kana da siffa guda biyu ne ko dai lokacin da zaka yunkula taki zuwa raka'a ta uku ka miƙe da kabbara wanda shine wannan hadisin Bukhari da Muslim ko kuma lokacin da kake zaune kafin ka tashi kai kabbara din sannan ka miƙe wannan shine hadisin Abu Ya'la al-Musal dukkan hadisan guda biyu ingantattu ne amma cewa sai ka miƙe kai kabbara wannan babu hadisi akai ya ci ne a za a wani maganar canjawa wannan zai kawo fatiha kawai shi ne zance mafi inganci idan mamu ya zo ya samu limami ya yi raka'a biyu a azhar ko la'asar muqaddara da aisha'i sai ka same shi a raka'a biyun karshe sai ya yi sallama to kai kuma zaka tashi kai ne to shi ne malamai suka magana guda uku waɗansu suka ce zaka tashi kai ramuwa idan ramuwa zaka yi raka'ar da ka tashi yanzu a kai zaka yi ta farko da ta biyu ne wanda raka'a ta farko da ta biyu ana karanta fatiha da sura a bayyane kenan waɗansu suka ce a yaqdil qawla wa yabnil fi'la aikin da kake yi a aikatar ramuwa ne a maganta kuma a aikin da kake gini ne akan abin da ka samu amma duk abin da yake na magana kaman karatu kuma ramuwa ne wannan shine mazhabin malikiya yaqdil qawla wa yabnil fi'la kamar yadda mun fassara shi waɗansu suka ce a yabnil qawla wal fi'la duka gini zaka yi duk da annabi ta yi ku cika bai ce ku rama ba
ma adrastum fa sallu ma fatakum fatim wadannan maganganu guda uku haka ibnu rushd ya kawo cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib wanda babban malami ne a mazhabar malikiyya maganganu guda uku tabbas maganar da take cewa ciko zaka yi baramuwa ba ita ba karfin dalili bambancin abin zai ku bayyana a cikin sallar magriba ka samu raka'a karshe a magriba idan ka dauki ra'ayin mazhabar malikiyya qada'ul qawli wa bina'ul fi'li wato kenan idan ka tashi sai ka je sai ka kawo fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sai ka yi tahiyya sai kuma ka tashi sai ka kawo mai fatiha ka da sirrance kaga ya zamanto ta fuskar aiki gini kai raka'a da ka samu ta farko ce da haka da ka tashi yanzu ta biyu ce a raka'a ta biyu kuma zama aiki ta fuskar karatu kana rama karatu raka'an farko ne an fahimta ko da ka zo kuma ka zauna kuma shikenan kuma sai ka sake fatiha ita kai idan kace kuma zaka bi ra'ayin gini kenan ake yi wanda shine dalilin hadisi ke nuna wa wato idan ka tashi sai ka kawo fatiha da me da sura a bayyane sai kuma ka tashi sai ka kawo me fatiha kada ha wannan fatiha kada yake na kai amma wadannan kuma zaka yi duka fatiha ne a bayyane fatiha da sura a bayyane a bayyane wadannan na farko da nake so in faɗa na biyu wannan kuma zaka yi fatiha kada karshe kuma kai me karatun fatiha kada a sirrance wannan fatiha da sura karshe kuma fatiha kada ba tare da sura ba a sirrance wannan shi ne abin da hadisi ya nuna idan isha'i ka samu ma raka'a biyan karshe ne ka samu tare da liman da zaran ka tashi da karshe kuma duk fatiha kuma a sirrance babu sura abin da kawai zaka ce shine kai sonanka gaba ɗaya babu me babu sura sosai ne sai sallar talalaci ai abinda kai yanzu kai abinda ka samu ka samu liman a raka'a ta uku da ta hudu kai wannan raka'a ta uku da liman ke ciki ka zo ka bishi kai ita ce ta farko a wurinka dan a ciki kai takabiratul ihram takabiratul ihram kuma ba a yi ta sai na kafaran farko wanda liman yake ta hudu a wurinka sai kuma ita ce ta nawa ta biyu a wurinka sai dai ba kai karatu a bayyane ba na fatiha da sura dan saboda kana bin liman lokacin da kake bin liman baka da intin ka sai abin da liman ya hukunta ka yayin da liman ya yi sallama sai ka tashi zaka yi ciko a lokacin da zaka kawo ta uku da ta hudu ne kai a wurinka ka'ida ta uku da ta hudu ko fatiha kada yake ba a yi me ba a yi sura ko ma ta ba a sura wannan shine abin da hadisin annabi ya nuna cikin bukhari ma adraktum fa sallu wa hadakum fa atimmu a sirrance zaka yi ya rage na kace to yanzu kenan mutum ya halatta yayin sallah gaba ɗaya babu sura kuma sallar sa yi ba kabli ba badi ya halatta mana saboda yanzu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo karar mu'az mu'az bin jabal ne zai zo ya sallah tare da annabi sai kuma bayan gari kuma inda yake limanci na jami'a a unguwar to ya je kuma ya tsawon karatu wata rana ana cikin sallah sai wani matashi ya ga an ja dogon karatu sai yake sallah ya koma gefe guda ya tashi kadai ya tafi da aka tashi ce masu kunji kunji suka ce ma'azu kaga wannan bawan Allah kana cikin sallah ya yanke sallah ya je ya yi shi kadai ya tafi sa sai ma'azu yake to lallai ku munafiki ne in banda munafiki ba wanda zai haka yake daga cikin sallar jami'i sai wannan yaron ya kai karan ma'azu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya je ga manzon Allah ya kira wannan yaro ke tambaye sa menene ya faru ke cewa abin da ya faru ne ma'azu ke zuwa ya sallah tare da kai ya dade a wurin ka mu can muna ta jiran sa shine limamin mu ba za mu yi sallah ba sai ya zo dan shine limamin rafi idan ya zo kuma a maimakon ya zaga da jerin surori kuma sai ya ja dogo sura ni kuma na gana da bukatu na yanke na yi da ni kadai ne tafiya sai annabi ya waya ya kalli ma'azu ne daban yace a fattanin anta ya mu'az kai ba azu kike ka fitina mutane idan za ka yi wa mutane liman ka karan ka sauka ka karatu kar kai dogo dan a cikin mutane akwai mara lafiya akwai tsoho akwai mai tawar da yaro ya dame ta da kuka akwai ma abincin bukata ya kamata ka sauka ta sannan sai waya ya kalli saurayin yace to kai da ka koma gefe guda kai ka gade me ka karanta yace wallahi annabin Allah fatiha kadai na karanta na roki Allah aljanna na roki shi kuma ya kare ni daga wuta amma kai da ma'azu kuna wani muzmul da baki ban san me kuke cewa ba sai annabi ce wallahi mu ma duk abin da zamu ce ba mu ce nan ba roƙon aljanna da dai mun sani daga wuta da shi ya ce fatiha kadai yayi ko sura bai ba annabi kuma bai ce ba je kai kabli ko baki kuma hadisin yana cikin bukhari dan saboda haka da aka gama wannan alƙalanci yaron ya ji labarin abin da ma'azu ya faɗa cewa shi munafiki ne yace ma'azu zai gane idan ni munafiki ne ko ba munafiki ba ana zaman lafiya ba sai an fita yaki da aka fita yaki kuma yaron ya yi ta yaki ya yi ta yaki har ya yi shahada a filin daga dukkan raunukan da aka yi masa a fuska aka yi masa babu rauni ɗaya a baya
ka san rauni da ake wa jarumi a filin yake shine rauni a gaba, amma wanda aka yi a kefa wajen gudawa bin yasa mai tiya. Sai ma'azu ya kirawo ya ce, me za ka ce game da wannan abokinka da ka ce masa munafiki? Ya ce, wallahi ƙarya ne shi ya yi gaske shi. Kaga a nan a wannan hadisi kaga za mu ga tarbiyya yadda sahabbai suke da juna. Farko, ko da liman ya yi jinkiri bai zo kan lokaci ba, ba a yi masa ubatakin matakar yana. Yanzu ko duk galibi masallatai musamman ɗan uwan Ahlus Sunna ba su da hakuri, da liman ya yi lattin minti biyar minti shida kawai shikenan ya maka juyin mulki. Tuni wani ya abin nan ya ne su liman bai zo ba a tsayar da sallah gaggawa ki wanda kuma wani wuri zai jama ya jam'i sun san jam'i yake kuma a bayan annabi kuma ya daɗe sannan ya zo amma za su jira shi. Ba wanda zai ce a ni tafiya zan yi a kai a sa a naka sabon liman a ina na igi za su jira shi ba dai zai zo ba, suna da labarin yana gari kuma sun san zai zo. Da ya san bari zo ba zai bayani ya bar sallahu, liman in ya san da uzurin da bari zo ba zai bar sallahu, amma matukar bai bar sallahu ba kina da tsarin zai da aka ce a jira shi. Kada ku wannan wani tsari ne tarbiyya da ya kamata mutane su dauka tsakanin su da malaman su da limaman su don girmama wato shi mutumin da ake sallah a bayan sa. Bari layi da ya zo kuma ya musu nafila yi ya halatta, kaga wannan ke nuna kenan ya halatta mai farilla ya mai nafila. Annabi ma kansa ya yi wa mutane limanci shi yana nafila su suna farilla. A ɗaya daga cikin siffa na sallolin salatul khawf a lokacin da aka je Hudaybiya, an yi salatul khawf, Hudaybiya ko nuri na wanta, an yi salatul khawf, sallar khawf ɗin nan annabi ya salla raka'a biyu ga waɗancan ya yi sallama suka yi tafiyar su. Sannan waɗancan suka zo kuma ya sake limanta su ya raka'a biyu, kaga lokacin da yake wannan ta biyun ta ƙarshe na filaki su kuma farilla suke. Ki sai ku ce me, waccan kuma ma'azu ya yi kuma annabi ya sani har an je kotu wajensa ba yau bai sani ba. Ko bai ce bai kai wa ya ce ka je kai musulunci bayan kana nafila su suna farilla. Ban ji ba. Eh, da ji ana. So kuke da ne farilla. Inna ma amalu bin niyyati wa inna ma likullirin. Eh to, shikenan idan yayi niyyar farilla ya samu, wancan yayi nafila shi ma ya samu taki. Likulli mri'in ma nawa, kowane mutum ya dace da abin da ya niyya.
Bayan farilla.
Sai. Sallan azhar da lasar ne aka faɗa wancan. Azhar da lasar.
Yana karantawa.
Ehe.
Bayan fatiha. Yana da masa ba shi na wani kan bayan da kan.
Wani malamin.
Bayan da kan.
Da wanda waye?
Yana da malamin da mai tambaya.
Cewa me?
Shi ka Allah.
Eh.
Idan ka zo ka samu raka'a daya ko shi. Dan ka tashi da to fatiha ne ko kuma da
shi. Zaka fatiha ne kare.
To amma malam bayan da kan hadisi da kan da ya nuna mana annabi yakan karani tunda a cikin sallan a ƙarshen su a ƙarshen su raka'a yana karanta su
na ya da su a ina muka fada ba a zahar da lasar ba yanzu kuma da muka tafi gama tare da wata sallah muka buga yi kai ko magarba ka ga gaban bankin
a to a zahar da lasar ba mutum.
To ai ga misalin da muka yi a zaka mai da mu wancan. Wancan da su hukunci na azhar da lasar muka ce wani lokaci ana ƙara sura a cikin rakawoyin karshe. Amma Isha'i mun faɗa? Ba mu karanta hadisin magana cewa Isha'i ana ƙarawa ba. Ka ga ba za ka haɗa su da juna ba. Wani abin sa'idin ku yi hakuri. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. An karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, yace Annabi Rahama sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i qala zaka ji yace Allahumma rabbana lakal hamdu, sannan sai ce mil as-samawati wal ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأني أنا في ذكر ذاك إن كان تقول ذا الكوي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كو اللهم ربنا ولك الحمد وأن جؤس أبين ذاك abin da yake baya mil as-samawati wal ardi wa mil amaki ita mai sai in ba da zuwa karshe asarance zakai annabi nayi wannan asarance mil wannan abin da kace allahumma rabbana lakal hamdu ya allah ubangijin mu tabbas godiya ta tabbata gare ka wannan godiya din mil as-samawati wal ardi so cikin samai da kasa wa mil amaki ita mai sai in ba da so cikin abin da kaga dama banda sama da kasa ahla sana'i wal majdi ya ma'abucin yabo wanda yake tantantar aibeshi ya ma'abucin girma domin ahla din nan ana kaddara ya unida'i ya ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu mafi tantantar abin da bawa ya kamata ya fada wa kulluna laka abdu al-halin dukkanin mu bayi ne gare ka mafi tantantar abin da bawa ya kamata ya fada Allahumma la mani'a lima a'taika ya Allah ba wanda yake sai hana abin da ka bayar wala mu'ti lima manata ba wanda yake sai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u saljadi min kaljadi ma'abucin girma girman sa ba zai maka girma ba a wurinka sai in ya maka biyayya ma'abucin gata gatan sa ba zai amfani ba wurinka sai in ya maka biyayya fa idza nutika fi suri fala an sabu bainahum yawma idzin malaikatu sa'aluna kenan wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi wani lokacin idan annabi ya dago yace rabbana walakal hamdu sai ce hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani lokacin haka yake fada hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko ka fadi wancan ko ka fadi wannan in kaga dama kuma sai ka tsakaita akan rabbana walakal hamdu kai shiru sai ka tafi sujuda ya halatta وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر قولك عبد الله بن عباس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي امرت ان اسجد على سبعة اعظم ان امرتني ارنك ان سجد اكن جبهي غدا بكاي على الجبهة فالكو غوشي واشار بيده الى انفه ديتا تنون غوشي سي نون هانتي ده غوشي احدي على الجبهة دان ينون مكا ده هانتي ده غوشي انا كرغا سوا مدن غبا دايا اتكين صلى waliyadaini da hannaye biyu war rukbataini da guyoyi wa atrafil qadamaini da gaban kafafu wato yatsun kenan da kuma kirjin kafafunka kenan kamar da muka kwatanta a shekaran jiya muttafaqun alayhi wannan imamu al-bukhari da imamu muslim su rawaito wa an ibn buhaynata an karbo hadisi daga ibn buhayna shine abdullah ibn malik yace anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yace manzo allah sallallahu alayhi wa sallam yace idza sajadta idan ka tashi yin sujada fada'a kaffayka warfa'a mirfaqayka dole tafukanka guda biyu akan kasa haka kenan warfa'a mirfaqayka wato zira'inka kuma ka tsaye shi gaban kasa kamar yadda muka ce mutum ba zai shimfa da zira'insa ba kamar yadda muka faɗa a karatun jiya ne ko shekaran jiya kenan wannan hadisi a dole ke wannan hadisi to to an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza salla wa sajada annabi ya kasance idan yayi salla yayi sujuda farraja baina yadayhi yaka rarrabe tsakanin hannayensa an gane ko hatta yabdu bayadu ibsayhi har ya kasance kyalle ko hasken hamatarsa guda biya abin nan ba yana wawware tsakanin hannayensa ta yadda baya matsayi hamatarsa a yana warewa ne haka ta yadda daga bayan su zaka iya hangen kallon hamatarsa wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa anil bara ibn azib radiyallahu anhu qala hadithun bara ibn azib yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah zira da mutum tabbata gare shi yake idza sajadta fada'a kaffayka warfa'a mirfaqayka idan kai sujada to fada'a kaffayka dora tafukanka guda biyu akan kasa warfa'a mirfaqayka dage dama san kada dage zira'inka koi goyen hannunka gabarin kasa ha kuma ka dage su gabarin tafar haka garinka wannan imamu muslim ya rawaito wa an wa'il ibn hujr haka wa'il ibn hujr shi kuma an rawaito hadisi daga gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana izara ka farraja baina asabi annabi ya kasance idan yayi ruku'i yana ware tsakanin yatsunsa ma'ana lokacin da yake cikin ruku'i hannun dama zai kame guyuwar dama hannun hagu ya kame guyuwar hannun hagu ya ware tsakanin yatsunsa ba sa dangane da juna wa iza sajada dhamma asabi'ahu, amma idan ya tafi sujada yana hade yatsunsa, ya shimfida tafukan hannunsa kan kasa, ya hade yatsunsa, ya miƙar da su su fuskanci al-qibla. A hada ke na haka karyawa ne su haka, zai hade su a hade su fuskanci al-qibla. Wannan rawahul hakim, imam al-hakim ne saburi ruwaito shi. Kace me
wannan magana na hadis da farawa yau wai Allah ya yi da batun wanda su mata
duk abinda annabi ya faɗa na sallah ya shafi maza ya shafi mata, ba wani bambanci tsakanin maza da mata, sai abinda dalili yake bace mata. Kun fahimta ko? Duk siffar sallar nan da annabi ke faɗa ya shafi maza da mata, dan lokacin da yake bayanin sallah yayi ta aikace, yace na aikata haka domin ku koya aurena da maza kadai ke har mata, kuma bayan ya sallah kuma yace sallu kamar ayi sumuni usabi da maza kadai ke. Duk wannan siffar sallar ya shafi maza ya shafi mata, ba ka ware mata sai cikin abin da shari'a ta kebance su da shi. Kamar idan limami na maza ya yi kuskure, mamu za su ce su masa mai subhanallahi, mata kuma za su yi tafi ne su buga hannu, kaga wannan kawo da su kenan. Haka idan aka yi maka sallama kana cikin sallah, ɗakin ka na rufe, wani na ta sallama, kai kuma kana so ya fahimci sallah kake yi, to sai za ka yi subhanallahi, sai ya fahimci sallah kake idan ya karanta fiqhu ko ya karanta hadisi, sai ya dakata ka gama sallah sannan ka bude masa kofa. Idan kuma kusa ne sai da tafiya ba za ta yi tsawo ba, sai ka je ka bude kofa ka zo kuma ka ci gaba da sallah ka ba tare da ka kaucewa al-qibla ba, ya halatta. Idan mutum kuna zaune yana kai maka magana wane wane kana cikin sallah, sai ka ce subhanallah. Idan mata ne mijin da ya kira ta tana cikin sallah, ko aka yi mata sallama tana cikin sallah, ba za ta ce subhanallah sai ta buga hannu daya akan daya, sai dar uwarta ta fahimci sallah take in tana zuwa makaranta, in kuma ta zuwa makaranta ba ta ganewa, dan yare ne na musulunci. Dan saboda haka baka ware mata daban maza daban a cikin hukunci hukunci. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an. Aisha tace naga annabi yana sallah mutarabbi'an, a harde, a zama na harde. Kun san zama na harde ko? Ga zaman da malamin nan yayi da nan, wannan shi ne harde mutarabbi'an, wannan shi ne tarabbu'i kenan. Mala haya ga wata malan da kare ya kuma goyon mu samu na fanki anan da musamman da kin gida su kuma mutarabbi'an din shine, kamar da malamin nan yayi, wannan shine mutarabbi'an harde shi yake a Hausa, idan ka ce wannan ya harde wannan zaman kenan. To amma yau sai ke wannan zaman a tsara da Allah, ba wai a cikin kowace sallah ba, idan yana qiyamul layl a zaune yake irin wannan zama, ka san idan ka tashi qiyamul layl ya halatta kai ta zaune tunda nafila. Annabi ya yi cikin hali uku, wata rana a tsaye gaba daya, wata rana a zaune, wata rana kuma rabi a tsaye rabi a zaune. Ya halatta zaka yi qiyamul layl raka'a 11, kai raka'a 6 duk a zaune, ka tashi kuma suko na karshe kai su a tsaye. Ya halatta zaka yi qiyamul layl idan ka tashi raka'a farkon raka'a kana zaune har sai ka karanta wajen ayoyi 100, dama za ka dogon tsayuwa sauran aya 10 ka yi ruku'i, sai ka tashi ka karanta aya 10 sannan sai ka yi ruku'i ka yi sujada. Idan ka gama sujadoji guda biyu za ka tagarka ta biyu kuma ka sake zama ka faro ta a zaune, sai bayan ka yi aya 90 za ka karanta ta 10 sai ka tashi ka miƙe ka yi tasbih sannan ka yi ruku'i ka yi sujada. Ya halatta kai haka, to in za ka yi sallah a zaune irin wannan zaman za ka yi kira, yayin da za ka miƙe ka tafi ruku'i kaga za ka miƙe ne. Haka mara lafiya wanda baya iya tsayuwa ya yi sallah a tsaye, zai yi sallah a zaune, shi ma zai irin wannan zaman kenan. Sai fa in wannan zaman ya faskara saboda akwai raunuka a jikinsa, to sai ya kowane irin zama ne. In zama ya faskara ma zai iya sallar sa a kwance. To a lokacin nan idan mutum zai sallar gaba ɗayanta a zaune, ka ga ruku'inta da sujudanta wato zai kasance a ruku'inta za ka dan daga haka ne Allahu akbar kai kasa, idan ka tashi sujuda kuma za ka yi goshinka kasa. Amma idan mara lafiya zai yi sallah a zaune kuma za ka yi sallar tsoro a zaune saboda ana filin yaƙi, da ruku'i da sujuda duk imani za ka yi, ba za ka yi goshinka kasa ba. Illa iyaka idan ka tashi ruku'i ka duka, yayin da ka zo sujuda sai dukawar ta fita wadda kai a cikin ruku'i, amma goshi ba zai kai kasa ba. In rikin lafiya ta yi tsanani ma kuma haka za ka yi, ba sai ka kai goshinka can kasa ba, ba kuma za ka ɗauko kasa ka dafa ba, ba kuma za a ajiye banci ka ɗora goshi ko kujera ka ɗora goshi a kai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah bashi da lafiya yana sallah a zaune, ya jawo kulo yayi abin da sai annabi sirge filin ya jefar da shi, yace sai kai imani sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimci wannan? zama in za ka yi sallah azan ne za ka yi wannan, amma in zama da ake cikin sallah wannan ko mun yi bayanin sa jiya da shekaran jiya mun gwada da kuma yadda ake sa, amma wannan in sallar zaune shi ne za ka yi wannan shi ne salli mutarabbi'an zama a harbe. Na'am. Annabi ya faɗa cikin hadisi yace wanda ya sallah sanatila a tsaye da wanda ya a zaune, to shi wanda yake mai zama yana da rabin ladan wanda ya tsaye. Wannan da nassin hadisi. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu al-arba'atu illa an-Nasa'i wal lafz li Abi Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Wannan hadisi kuma wanda suka ruwaito shi wato an karbi daga Abdullah ibn Abbas yake manzon Allah ya kasance yana fada a tsakanin su da biyu, idan yayin sujudan farko ya dago kafin ya tafi ta biyu dan zaman nan da yake ga abin da yake fada, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli ya Allah kai mun gafara, warhamni ya Allah kai mun rahama, wahdini ya Allah ka shirye da ni, wa'afini ya Allah ka warkas da ni, warkaswa daga cuta, warkarwa daga in kasance daga cikin fushinka. An gane ko wannan warkaswa ta tafi kowace irin warkarwa kina, warzuqni sannan kuma ka arzuta ni, arziki na imani, arziki na wadata. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan tsakanin sajadu guda biyu. An gane ko yayin da sujudan farko kafin abin nan, wani lokacin kuma yakan ce rabbighfirli kadai, rabbighfirli, wani lokacin kuma yakan faɗi wani wanda ba wannan ba. Waɗannan ne duk sun tabbata kenan a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, hadisin kance da zamu tsaya kansa an karbo daga Malik ibn al-Huwayrith, Allah ya kare da gare shi, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Malik ibn al-Huwayrith ya ga annabi yana yin sallah, fa idza kana fi witrin min salatihi, idan annabi yana cikin witri na sallar sa, lam yanhab hatta yastawi qa'ida, baya miƙewa har sai ya daidaita. An gane ko a zaune sannan ya miƙe. Me yake nufi da witri? Idan zai tashi daga raka'an farko zuwa ta biyu, idan zai tashi daga raka'a ta uku zuwa ta hudu, baya miƙewa gaba daya hatta yastawi qa'idan, har sai ya daidaita a zaune sannan sai miƙe. Shi ne ake kira jalsatul istiraha. Ba je wani na tambaya kai ba, yau ga hadisin ya zo rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito sai daga dai. To kaga hadisin Malik ibn al-Huwayrith yana ɗaya daga cikin hujja a cikin hadisan sallah, saboda yana cikin samari waɗanda suka zo masu himma suka musulunta, annabi ya koya musu ibada su koma su je su yi a garin su. Aka ce duk abin da yake na sallah annabi ya koya musu, dan shi Malik ibn al-Huwayrith shi ya koyo, shi ya rawaito hadisin sallu kama ra'aytu muni usalli, gashi kuma shi ya rawaito hadisin jalsatul istiraha, wanda yana da jalsatul istiraha tabbataccen abu ne annabi na yin sa, ko ba wai sai in an tsufa ake yi ba, sai dai yin sa ba wajibi bane a cikin sallah, ko wanda suke cewa annabi ya mai yin ta yake yi, ba ruwaya ko da idiya da sunna sai da annabi su fake yi. An gane ko? To sai mu dakata a haka, abinda muka faɗa na dai Allah ya murada, wanda muke kuskure Allah ya ji, ayawa kullu dan kira sallah. Hala kira sallah.
Wato kuna bani san mamakin tambayoyin ku gani. Sai ku kin tambaya akan wace da sun ikraha an buɗe kana na tambaya akan ta. Zuwan mu da Malam Dr. Ahmad Anan da Malam Abdulrahman sai da aka mana tambaya kan ikraha. Muka zo da Malam Abdulrahman aka saki. A kusan karatun nan ba ni za a yi karatu uku ba a yi tambaya kan sun ikraha ba, sai dai kawai wata in gani yake karantawa. Wato ko abubuwan da kuna daukan abubuwa da zafi, abin da shari'a bata zafa ba baka tsaka zafa ba, wai kowa idan ya dauki wani matsayi cikin shari'a so ce kuma dole kowa ya masa biyayya, kowa ya zama da makaman sa ya bika, ya za a yi haka? A gidanka ma ba abin kai da kake so, to sai ka fito filin da ce sai mun bika, a ga ba zai yiwu ba. A gidanka fa matar ka kai ka je ka biya su da kiya ka kawo maka ita gida, kuma baka sarrafa ta yadda kake so, to ko dole sai ka sarrafa wadda a titi yadda kake bukata? Kaga ba zai yiwu ba. To balantana abu idan ya kasance ilimi ya tabbatar da shi. Dan haka dan Allah daga yau wannan saki an tambaya ba kan da sun istiraha insha Allah, duk wanda yanzu nan mazan tambayoyi guda uku ko hudu duk akan da sun istiraha. yau dukkan za a ansa takardun game da wannan insha Allah da gowar sai an sa a ku hakuri in karanta wannan wannan yana tambaya ne a saurara game hadisin da ka kawo na Mu'adh cewa yana zuwa yayin sallah sannan kuma yazo yayin musu sallah a ungosu wannan yana nuna kenan liman da yazo yayin sallah a ungosu sannan yazo a ungosu limanci kar ka karanta wannan da abin da ya faru na Mu'adh abin da ya faru na Mu'adh shine yana fadin yayin sallah a masallacin annabi kasancewar sallah a wurin daidai ke da sallah dubu a nuri da ba nan ba wannan zai bari ke so samu da sallah kuma a bayan annabi din annabi kuma su bai wajen tawa mutanen ungosu cewa dole sai sun zo wajen shi ba zuwa sallah wajen sa fallace in sun yi a ungosu tayi da aka su sai suka zauna Mu'adh kuma yanzu baya san wannan fallala ta wuce sai ya zo ya sallata ya koma gidanci kuma ya je tare da mutanansa a matsayin shi yana nasala su suna farilla to da haka yanzu anan ba za ka ce ba limamu ya je ta unguwa ya yi limanci sannan ya unguwarsu kuma su jira shi dan babu yanzu a bauchi kuma na bauchi wani masallaci da za mu ce shi ma daidai ke da masallacin annabi kuma amma idan ana Makka misali kana zaune a Makka tabbas masallacin Ka'aba ya fi kowanne kana zaune a Madina masallacin annabi ya fi kowanne amma masallatan bauchi dukkansu daya ba wanda zaka ce wannan yafi wannan falala ta fuskar yin sallah a wajen to dan haka anan gurin ba za a ce wai liman ya je wani ya sallah sannan ya zo unguwarsu ya fa amma ana magana idan mutane suka zo za su yi sallah wannan yana lafiya wannan yana farilla zaka iya mansa ya halatta ka bi shi wannan saboda wannan hadisin da yazo da kuma saboda abin da muka gabatar da su kuma idan shugaban gidan direbobi ya ce yau za a yi yajin aiki to za a yi kowa da tsari amma sai ka zo musulunci ka rasa tsari ai bai dace ba wannan muna kunyata musulunci ne baki ne yake da rashin tsarin ba mu ne ba mu da tsari amma musulunci ya fi komai tsari liman ya tafi waje ya bayar da sallah yake a fadawa jama'a bana nan dan saboda haka in lokacin sallah yayi wane yayi sallah sai aka zo aka fada me da jayi a ciki wadanda sai na zai ki a nuri wannan fa sai mun dawo yayin da muke gudanar da tsari a masallaci fa muna girmama addinin ne muna girmama musuluncin ne ba kowa kowa muke girmamawa ba addinin muke kan baba mu yayin da muke wani abu na rashin dacewa a masallaci haka ba kowa muke walakantar ba illa addinin ko mu da kanmu da haka idan aka ce wani limami rafi to ga wani kuma shine nasibin sa ga kaida wani ba zai zo ba ya sallan ba dake sallah sai in da izinin wadannan mutane iliman zai tafiya sanar da na'ibinsa zan yi tafiya wuri kaza kila in dade ban zo ba in lokacin sallah ya kuyi sallah wannan haka yake kamata a bi tsari amma daga munci dai munci bi liman bai zo ba tare da sallah wannan ko alama ba tsari bane ba kuma ladabi ne wanda musulunci yake ayi hakan ba wani abu ne kai da muke nufin zakatan mu saboda haka ya kamata ya kasance mun ladabi da wannan tsari wai idan mutum yana masallaci kamar ana cizon sa kamar ina kan garwashin wuta dan Allah in ka gama ka je ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yayin da mutum yayin alwala daga gidansa zai zo masallaci kowanne tako da yana dauka darajar sa ana yi masa zulumin sa in yazo ya zauna ana rubuta masa ladan tamfari na cikin sallah matakar zaman da yake zaman sallah yake yi ana rubuta ladan kamar yana cikin sallah haka Annabi ce idan aka zo aka yi sallah aka kammala yana nan a zaune malaiku suna roƙa masa gafara suna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ba za su daina ba har sai in alwala ta kare ko in ya munana wa wani to duk wadannan ababe ne masu falla wanda da wannan zaman ne na jiran sallah din idan kana yin sa ka samu bayani cikin mutum guda bakwai da Annabi ya ambata cewa za a yi musu inuwar ranar da babu inuwar ta inuwar Allah sai daga cikin farzin kalbu huma Allah kubbil masajid kuma Annabi amma malamai suka fassara kalbu huma Allah kubbil masajid shine zama a masallaci dan jiran liman ya zo a yi sallah ba wai kai dan wuta wuta bane da ka zo so kake a tayar dama can kai kila kafin a yi kiran sallah ka zo masallacin kila ana yin kiran sallah ka zo ka gabatar da nafufuli ka dauki qur'ani kana karantawa kana zikiri kana hayala kana salatin annabi kana sauraron liman yazo ba wani damuwa kai ba saboda kai wannan zaman da kake shi kanka riba ne to amma duk mutane ba sa fahimtar wannan haka annabi tsara a juma'a haka ya tsara a sallah ta yau da gobe jiran liman wannan jira din nan ana kiransa da sunan riba yadda annabi sassara cikin hadisi yake wannan riba ne daidai kake da mujahidi da yake kan iyakar kasar musulmi yake jira kar a kawo hari dan ya kare mutuncin musulmi da dukiyoyin su zaman jiran jami kamar wancan ne ladan sa ribatin kake to me da damuwar ka saboda haka ya kamata dai wato duk inda aka ce an samu masallaci yana daga cikin ladubba na masallaci a kiyaye waɗannan al'amura a samu tsari a samu shugabanci kuma a samu tarbiyya a samu da'a da zaran an ce liban to jama'a wajibi su masa da'a shi kuma duk abin da ya sani na ilimin sai aiki shi abin da bai sani ba ya nemi masu hankalin cikin su ko da ba su da ilimin addini amma suna da ilimi suna da wayewar kai ya samu masu hankalin cikin su ya yi shawara da kowa akan abin da ya dace da kowa wajen zartar da al'amura ta hanyar haka ne za mu iya samun gyara to sai mu dakata haka kenan aiki a kwadiri don saboda waɗansu kila suna kafa suna ki a ƙarshe wadda zan karanta ta jalsatul istiraha idan mutum zai iya bin limaminsa wanda baya jalsatul istiraha kai ka rinka yi zance mafi inganci idan limaminka baya jalsatul istiraha kai ba za ka yi ba saboda hadisin da yake inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi idan liman yayi kaza kai kaza in liman yayi kaza kai kaza in ya tashi to bai kamata ka zauna ba zaman da zaka yi mustahabi ne bin sa kuma wajibi ne wannan shine abin da manyan malamai suka bada fatawa akai an fahimta ko banji ba
liman da bai yi ba da bai mone sai amince ya zauna
kuma a to wannan kuma rashin amincewa sai yasa bai amince ba dan Allah dan Allah ku daina rigima da juna akan abu kan musahabi wai ita rigima da Allah dan dano ne da ita ne yanzu kai ka zo kira kana da sunan zali babu baye kawai sai ka tada jijiyar wuya cewa tunda ai jiji ai gibaji yanzu ka